Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOI Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na BOA na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hafiz Ado Babale.
Sai ni Daula Salim.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi. A yau ma 30 ga watan Oktoba na shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan yadda ake ci gaba da samun babban gibi tsakanin makarantun gwamnati da masu zaman kansu.
Idan ka kalli makarantun masu zaman kansu da makarantun gwamnati, dole a samu bambanci ne yawan gaske, domin su waɗannan makarantun zaman kansu makarantun da mutane suka asasa su domin neman sana'a.
Hafiz, haka ne, ka san duba da yadda kullum ake ƙara samun koma baya ga makarantun gwamnati wajen rashin kayan karatu, isassun malamai da su kansu ɗakunan karatun na ɗalibai. Don haka ne wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da jama'a akan wannan lamarin, sannan kuma ta tuntuɓi wani mai fashin baki akan harkar ilimi. To madalla, yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafin mu na abota, wato Facebook, inda muka ce ya kuke ganin za a inganta makarantun gwamnati ta yadda za su taddo makarantun kuɗi. Ga kuma yadda kuka ansa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau, yace to wannan dai haƙƙin gwamnati ne, domin dai ita ke da wuƙa da nama. Matukar aka samar da wadatattun kayan aiki, kuma aka gyara muhallan karatun, sannan aka dinga biyan malamai albashinsu cikin lokaci, to komai zai tafi daidai.
To sai Muhammad Sabu'u Saban Gida, inda yake cewa to mu dai fatan mu Allah ya ƙara albarkatan makarantun baki daya.
Sai sakon Dauda Hudu Unguru, yace ta hanyar samun ƙwararrun malamai da kayan aiki da kuma biyan malamai haƙoƙinsu a kan lokaci da inganta albashin malaman.
Sai Yahuza Mai Arsenal, inda yake cewa yau da gobe mafita ɗaya ce gwamnati ta inganta ƙananan makarantu da kayan aiki na zamani.
Sai sakon Alhaji Kabir Highlanders, yace yau da gobe ni a ganina ta ƙara duba yadda ake koyarwa da kuma ƙara musu albashi da dai sauransu. Ku tashi lafiya yau da gobe.
To mun gode. Sai Comrade Babaye Gambo da Magaran, cewa ta hanyar kawo kayan aiki da kuma biyan su malaman makarantun albashinsu.
Sai sakon Murtala Ibrahim Zangon Daura, yace ya kamata iyayen yara masu hannu da shuni da ma shugabanni su mai da 'ya'yansu makarantun gwamnati. Kin jefa Daula.
To haka ne kam. Sai kaka Alhaji Bukar Gumusak da Masak, salam ya filin yau da gobe. Matakin farko shine a rinka biyan malamai albashinsu akan lokaci.
Sai sakon Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe, yace inganta makarantun gwamnati hanya ɗaya ce tak ya kamata manyan jami'an gwamnati da masu hannu da shuni su sanya 'ya'yansu a makarantun gwamnati.
Sai Babaye Gambo garin Tumniya jihar Damagaran, cewa ni dai a ganina mafita ɗaya ce a dinga biyan malaman makaranta albashinsu akan kari.
Sai sakon Haruna Boda Inkaibo, yace in gwamnati ta so yin hakan abu ne mai sauki a wajenta, domin da makarantar gwamnati da ta masu kuɗin duk a ƙarƙashin kulawar gwamnatin suke.
Sai sakon nan na gaba na haɗin gwiwa ne daga LB Mai Nama da Umar Abdullahi Gambari da Aminu Maida Garku daga jihar Bauchi, inda suka ce mu dai a ganin mu yadda za a farfado da su shine a samu ƙwararrun malamai masu inganci.
Sai sakon Rulwani Sa'idu Gayari ya ce yau da gobe ai abin a fili yake, kamata yayi a gyara albashin malaman makaranta, a ɗauki sabbi kuma ƙwararrun malamai kamar yadda makarantun kuɗi ke ɗaukar ƙwararrun malamai.
Sai Ahmad Abacha Macina, inda yake cewa salon filin yau da gobe mai farin jini tamkar zinariya, gwamnati ta samar wa makarantun ƙwararrun malamai waɗanda suka cancanta suka kuma naƙalci aikin koyarwa.
Sai saƙon Aisha Musa Wada Barikin Ladi da Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi daga jihar Plateau, suka ce assalamu alaikum yau da gobe. Tabbas hanyar da za a bi shine ya kamata iyayen yara masu hannu da shuni da ma shugabanni su mai da ƴaƴansu makarantun gwamnati kawai wallahi.
To, saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Bilal Musa, inda yake cewa gwamnati ta mai da hankali wajen inganta makarantun. To, madalla, yanzu bari mu ji wakiliyarmu Binta Ibrahim a zauren muhawarar yau da gobe.
Malam, assalamu alaikum, barkanmu da zuwa zauranmu na yau da gobe. Yau za mu tattauna ne akan abin da ya shafi ilimi, inda za mu taɓo ɓangaren bambanci da ke tsakanin ilimin makarantun kuɗi da kuma makarantun gwamnati. Idan muka yi magana akan bambanci, muna magana ne akan abin da ya shafi su kansu ɗaliban da ke cikin makarantun, irin yadda ake samun bambanci ta ɓangarori da dama. Ɗaya daga cikin ɓangarorin shi ne tsarin kayan makarantun, tun daga kan yaro har zuwa ƙafansa ya bambanta da yadda makarantun kuɗi suke yin wannan nasu tsarin. Kuna ganin wannan baya da wani tasiri a game da kwarjinin makaranta a wurin yaro, wato uniform ko kayan makaranta mai kyau, mai tsari da ɗinki, wanda yake yaro zai ji cewa lalle ina makaranta? Akwai wani tasiri da yake da shi akan ilimin yaro da kuma maida hankalinsa? Bari mu fara da Dr. Sika faɗa musu.
Sunana Shu'aibu Shehu Aliyu. Idan ka kalli makarantun masu zaman kansu da makarantun gwamnati, dole a samu bambanci mai yawan gaske, domin su waɗannan makarantun masu zaman kansu makarantu da ma mutane suka asasa su domin neman sana'a, domin shi gwamnati ba ta iya bada dukkan ta ba kowa ilimi ba saboda yawan jama'a da sauransu. To, dole ne a samu makarantu masu zaman kansu wanda ke za su kokari su ga cewa su ma sun bada gudunmawa wajen bada ainihin karatu ko kuma ilimi ga yaran da ke cikin wannan ƙasa namu. Wannan kuma baya takaita bane ga wannan ƙasa namu, za ka duk duniya haka ake. Yawanci saboda yawan jama'a, dole masu zaman kansu su zo su bude makarantu. To, tunda su sun bude makarantun su, ba wai sun bude karatu domin kawai a su bada ilimi bane, wani abu ne suke yi domin wata sana'a ce, domin kuma wajibi ne kan cewa tunda za ka yi sana'a nan dole ka inganta sana'anka, dole kan cancan ka fitar da sharɗa da ka'idoji wanda ke kuma duk wanda zai kawo ɗalibinsa ya tabbatar ya cika wannan ka'idoji ɗin. Kuma ɗaya daga ciki shi ne nan abin da ya sa aka fito da ainihin sa kayan makaranta, saboda dukkan ɗalibi da ya zo wannan makaranta, ko ɗan wane ne, ko ɗan sarki ne, ko ɗan mai kuɗi ne, ko ɗan talaka ne, ya kan cancan wani sun zama zuri ɗaya. Saboda haka kaga ai dole ne kan cancan wani su tunda waɗannan sana'a suke yi, su tabbatar kowa an tabbatar an bi ka'idojin tsarin makaranta.
To, me yasa shi na gwamnati shi ba shi da waɗannan masu dubawa ne da za a ce su ba za su bi wannan ka'idojin ba?
Shi ka kin ga a da duk makarantun gwamnati tana ba da uniform, tana samar da dukkan wasu abubuwa da ya kamata a cikin makarantu. Amma da tafiya ta tafiya makarantun suka yi yawa, ɗalibai suka yi yawa, gwamnati kuma nauyi ya mata yawa, bayan da za a yi a ce gwamnati ta ba da ɗauki ɗawainiyar dukkan ɗalibai ta samar da su kayan makaranta. Wannan abu da duk mutum da ya karatu a da baya, kamar mu yi karatu mun san cewa lokacin muke makaranta a primary da secondary ana ɗin kawo na kayan makaranta, gwamnati na ɗin kawo. Amma da tafiya ta tafiya abin ba zai yi ba. Amma su kuma kaga koma su makarantun zaman masu kansu ai iyaye suke ɗinkawa, kuma in ka duba su ma makarantun gwamnati iyaye suke ɗinkawa. Amma menene wajen lura da kula da bin ka'idojin makaranta? Makarantun masu zaman kansu suna mai da hankali, sai dole yaro in ka kawo ɗanka, tun da ana kiranta makarantun kuɗi ne,
ba karanta ne
daga aljihunka, kaga dole kuma ka tsaye samu shi da kayan makaranta.
To, wannan saboda kara zuba ne shi yasa kyauta ce, shi yasa ba a mai da hankali?
Ba wai kara zuba bane, ba kuma ka ce ba na abin nan bane, a'a, waɗanda ya kamata a ce alhakin ke hannunsu, ya kamata ce sun mai da haƙiƙa sa ido su tabbatar cewa duk ɗalibin da zai zo ya zo da ainihin ingantaccen makaranta. Kaga ba a biyan kuɗin makaranta, kuma ya ce dole tafi ne kamata a ce ya zo da shi, tunda za a ga yawanci ma'aikatan makarantun ma hatta takardu har kwanan gobe gwamnati ke samarwa, amma abin da yake kawai a samar shine kayan makaranta kadai, amma iyaye wannan kayan makaranta ba su isa ga yaran su. Kaga wannan ba karamin illa bane ta
samu. Wato talauci nake na kashe tunanin yasa ake haka. To waɗanda suke wa makarantan masu zaman kansu su ma aya ko waɗanda suke da karamin karfi amma kuma suke da
tsada cewa ba zan yi cewa talauci ba, wannan ba hujja bace mai karfin gaskiya ta amfani da ita.
To malam zan dawo gare ka. Malam Inuwa, gashi Dr. Shaibu yana ta magana akan cewa wai da gwamnati ne ke bada wannan uniform din kuma yanzu da ta daina shi yasa abun ya sukurkuce. Bayan mun san cewa masu zaman kansu din kudi ake fitarwa tsakugo a yi waɗannan kayan makarantar waɗannan na gwamnati kuma kusan yanzu ma musamman misali a ce har Kaduna ana bada shi ba kyauta. Amma za ka ga yaro ya taho makaranta da slippers misali babu safa ya taho makarantar ko kuma ma ƙarin ƙarawa ma ƙarfe 9 ƙarfe 10 ne lokacin da zai taso daga gida da safe wai zai je makarantar da ya kamata a ce ƙarfe 7 da rabi yana makaranta. Wani me yasa iyaye ne ba sa mai da hankali akai suna ganin kaman ingancin ilimin da ke makarantar kuɗi yafi na makarantar gwamnati shi yasa su suke ganin kaman ko ana rakiya ne?
To sunana Idris Inuwa. Matsalar gaba daya ya tattara wajen gwamnati ne.
Ko me yasa ka ce haka?
Wato gwamnati na yanzu sun ma ilimi rikon su kenan kashi ba su dauki ilimin da inganci ba.
To zai yano
mana sun dauki ilimin da inganci da za a dinga bin doka, za a dinga bin oda da shauransu. Bari mu fara tukun da uniform. Duk lokacin da yaro ya sa riga da wando mai kyau, ya sa takalmi mai kyau, yayi wanka kuma tana da tsafta, shi kanshi zai alfahari da kansa.
Haka ne.
Alfahari da kansa kuma in ya je makaranta zai zo na ya san ya je makaranta. Amma wallahi in yaro ya tabbata da datti ya sa wari takalmi mai kyau, ya sa riga mai kyau da sauransu, shi kanshi ba zai alfahari da kansa ba. Bai tabbatar ma ya je makarantan ba na farko kenan ma.
Haka ne.
Shi kanshi a cikin kokon zuciyarsa bai tabbatar ya je makarantan ba.
Dan bai saki ba.
Saboda bai saki ba, ba tsafta ba komai ya tabbata ne kawai da sauransu. Amma shi yasa makarantan idan aka ce akwai doka da tsari mai kyau a makarantu misali makarantar gwamnati, yaron da ya zo da jikin da ba haka ba akwai doka za a kore shi ya ko kuma a za a hana shi. To kaga kin ga wannan za a dauki wannan doka. Abin da yasa makarantu masu na kuɗi suka dauki dokan dalle da suke suna duba har kun ba mutuna duba aski da kai wallahi tallahi makarantar yana suke zuwa har kitsuwan yarin ya bate ba a satin za ku rata gida a wajen za batta a wajen kora gida saboda ba tsafta.
To ba ka ga makarantun gwamnatin tsoro suke ji zan san cewa idan sun taba ƴaƴan ku zuwa kuke ku ja musu ƴan sanda ko a ta bala'i
shi sa ainihin iyaye ma suke masa ilimin riko su kenan kashi. Saboda menene duk wanda yake makaranta yanzu zai je malami da yake secondary ko primary in ya je makaranta yana gani ya je yana samun aikin yana gani tun fare yake. Saboda menene ba in koyarwa ne ba inganta rayuwarsa ba, ba ingancin rayuwarsa inde duk wanda ya tsaya tamfari ya rasa aikin yi ne shi yasa yake cici haka yake al'arewa ya rasa aikin yi ne shi yasa yake cici
duk da wannan hubbasan da gwamnati take ta yi
duk da hubbasan da gwamnati take yi saboda haka dole ne a inganta rayuwar ticin kansa. In an inganta rayuwar ticin yaron shi ticin kuma zai riƙe yaro zai inganta rayuwar ilimin yaro haka ya kamata. Duk lokacin da aka yi neglecting wannan to gaba ɗaya za ta rushe shi ba ilimin yaron shi ticin kuma bai serious ba da shauransu haka yake tafiya arewa.
To malam Mutala, malam Inuwa yana ta magana akan cewa a inganta malami, a inganta malami kuma ya ta magana ne akan albashi. Maganan kayan aikin malamin shi kuma fana wanda zai iya amfani da shi wurin koyarwa, saboda akwai bambanci tsakanin makarantun kuɗi da makarantun gwamnati. Kusan kowane abu an samar da shi na malamin ne ko na ɗalibi. Idan wanda ya kamata iyaye su siya ne an tilasta iyaye sun siya, wannan kuma gwamnati ta ce za ta ɗauki ɗawainiya. To wanda ba za ta iya ba shin ba zai yiwu a ce mu iyayen mun sa hannu a ciki ba dan saboda ilimin mu ne zai amfana?
Ni dai a fahimta na wannan sakacin da ilimi ta cikanta a ciki a ƙasar nan na laihi ne na masurwa da tsaki, wato abin da
yake nufi
da iyaye da al'umma da gwamnati da kuma su malamai din. Yazo daga sunan ma an ce wannan makarantar kuɗi, an ce wannan makarantar gwamnati. Abinda hakan yake nuna shine kafin yaro ya je makarantar kuɗi wannan ya tabbata cewa iyayen shi suna da wani irin ƙarfin tattalin arziki ne da za su iya daukan yawa hali za su iya daukan nauyin yaran.
Kaman fariya kenan yake sai mutane
ba fariya bane, ba fariya bane. Yana nufin kana da ƙarfin da zaka iya in ke ka saurara kaman bayani da Malam Shu'abi ya faɗi. Ilimi abu ne mai ƙarfin gaske muhimmi wanda gwamnati kadai ba za ta iya gudanar da harkokin ilimi ba. Saboda haka sai an samu gudunmawa daga al'umma ko kuma masu zaman kansu shine kaman private schools din. Kana biyan kuɗin makaranta mai tsada, kana kashe kuɗi masu yawa, so zaka mai da hankali sosai akan yanda ake gudanar da harkokin koyarwa a makarantar. So wannan yana
to wannan saboda kyauta ne shi yasa mutane ba sa mai da hankali.
Shi yasa haka kuma shi idan kaman mu ɗan jarin hujja Ina ɗaya daga cikin dalilin da yasa kullum muke faɗin cewa duk abin da aka bar shi ya zama araha, ya zama kyauta, to za a yi wa abin rukunsa kai nan kashi har ya zo ya samu ya lalace. So wannan shine nake gani kamar ɗaya daga cikin dalilan da yasa aka samu wannan taɓarɓarewan.
To wani ƙarin armashi kuma a ɓangaren wannan matsalar da muke da shi shine yanda ma iyayen su kansu sukan tarairayi ɗan da ke makarantar kuɗi fiye da ɗan da ke makarantar gwamnati. Misali, za ka ga wanda yake makarantar kuɗi idan zai tafi da safe an tattara kayan daɗi, banda fa ya ci ya ƙoshi a gida tukuna, kuma zai tafi akan lokaci ya sha wanka, ga kayan shi an mishi ya sha guga, za a tattara kayan daɗi kuma haɗa mishi a cikin jaka a ce to maza dan saboda ƙara tarairayin sa ya maida hankali akan makaranta. Bayan shi wanda yake makarantar gwamnati dama ya je latti, kuma kila ma bai ci ya ƙoshi ba, sannan kuma ga kula da iyayen za su je, in makarantar kuɗi ne kai ko a kafa na ga iyaye sun rakaɗa zuwa makaranta. Amma ɗan da yake makarantar gwamnati tun daga kofar gida, shi tun daga kofar ɗakin mamansa ma sun riga sun rabu, yaya ya isa makarantar, tsallaka titi ne, ya za a yi da rayuwarsa in lokacin tashi ya kawo ta ganshi ya dawo gida, shine damuwanta. Ba ka ganin yaran ana ƙara tankwasa musu zuciyarsu cewa kawai su macin rai da makarantar boko wani abu ne wanda zai amfane su a rayuwa nan gaba?
Eh, to kaga shi abin da ya kamata mu lura da shi kuma mu yi nazari a kansa shine nan, karatu ko ilimi, ba da ilimi ba zai taɓa yiwuwa ba sai su iyaye sun bani nasu gudunmawa. Ba zai yi a ce kawai gwamnati ita take dukkan dauniya ba, ya kamata a abulcewan gwamnati din nan ita take gina makarantar nan. Can mutane sun yadda suna da hali za su kai kansu ayyukan su makarantar masu zaman kansu, za su samu da dukkan abin da ya kamata na makarantar, za su ba da kuɗi, za su kuma da kuɗin da suke biya nan da shi ake biyan malamai. Nan kuma gwamnati ta dauki dauniyan biyan malamai da samu da kayan aiki, kaga wajibi ne ga su ga iyaye su ba da nasu gudunmuwa su dinka ma ayyukan su kayan makaranta mai kyau, su samu dubin su da kuɗin abin da suke da haje shi.
Amma gwamnati ne za ta iya,
a'a ana yi haka, gwamnati din nan kuma ba ta daukan dauniyan nan gabaki daya ba, musamman arewacin kasar nan, domin arewacin kasar nan mu kadai ne muke da wannan matsalar. Za ka ga cewa duk mun ta alaka ne ga gwamnati a wajen samar da ilimi, iyaye su ma wajibi ne akan su su ba da gudunmuwa wajen ilmantar da yayansu. Abin kuɗin tara da samu da uniform yanzu ma gwamnati ba kamar a jihar Kaduna, ba za mu ce dukkan arewacin kasar nan ba, kamar a jihar Kaduna gwamnati ta dauki dauniyan mata gina ainihin ta dinka ma yara kayan makaranta. Ya kamata iyaye su kasance sun sa ido, sun kuma ba da gudunmuwa su tabbatar yaran sun je makaranta akan lokaci, kuma su tabbatar cewa dukkan hanyoyin da za a yaran su yi karatu mai kyau sun ba, kuma ɗan kuɗin tana za su ba su, ya kance sun ba da su. Malamai in ga kwatanta su da makarantar malaman da ke makarantar gwamnati da malaman da ke makarantar masu zaman kansu, yawanci malamai horarru ingantattu masu ƙwarewa suna makarantar gwamnati.
Amma kamar Malam Idris zai kallubalance ka akan wannan magana da kai doctor, saboda ai ana samun wanda suke cin jarabawa a makaranta masu zaman kansu ne fiye da makarantun gwamnati. Duk idan an samu ISSE ko a waye an faɗi, to zaka ga ba a
private wani magana. Bari in baki ansa akan wannan magana. Ina tabbatar da akwai makarantu da yawa masu zaman kansu, yawanci ai ba a fara samun satan jarabawa sai a makarantun masu zaman kansu, domin su dama haya suka su ga kasuwa, dole ne yara su jarabawa. Idan yara su jarba wanda ya kama zango zangon karatu ba da kuma jarabawan karki na makaranta ba, iyaye za su ci ayyansu da kuma makaranta.
A makarantun kuɗin nan da gaske suke yi ba wasa,
kai ka gani a ƙasa,
na gani a ƙasa dukka kashi, bari in faɗi gaskiya, kashi 90 na dukkan mu 'yan Najeriya 'yan musulman makarantar kuɗi ne,
haka ne,
ba su makaranta abin. In kuma duk wanda zai zo ka ji yana magana duk 'ya'yansa ba suna makaranta kuɗi,
har da gwamna ma,
har dukkansu dukkansu har da shugaban kasa suna nan a London ko suna nan a Amerika suna makarantar kuɗi.
Gaba ɗaya ma ba ma
san inda sun tabbatar cewa makarantun mu suna da kyau, ana zubar ƴaƴansu a wajen. Da yake nan banda mu na kasa kasa ma tukunna, dukkan mu ba ƴaƴan mu suna makarantar kuɗi ne. Lokacin da a makarantun kuɗi, saboda da gaske suke yi, akwai wani fanni da ake ce guardian and counseling. Idan yaron ka yayi abu daya aka ganshi ya zo ba abinci, za a kira iyayen sai a zaunar da su,
saboda kar ya kwadayi,
saboda kar ya kwadayi kar kuma ya sata, za a kira iyayen sai a zaunar da su a ce yaron ka ya zo ba abinci, me yasa haka? In za ka zai zo gobe mu tabbatar ya zo da abinci. Makarantar gwamnati suna haka ne, in dai za su yi haka gobe yaro zai zo ba abinci ne,
in ya zo da slippers ma ba,
in ya zo da slippers za a kira iyayen a ce kai ku koma gida, yaran mun suka zo da gidaje da ce kar za a kira mu waya, wallahi talla za a dauka abu mana a ce kai kai yaron ka yazo da wannan rigan,
wannan rigan mai aska ya shagalin ka
ne, ai shine gwamnati in dai da gaske ne gwamnati take yi, akwai discipline, akwai ladabtarwa, duka za a sa kaidoji dan matsalar babba ba shine makarantar gwamnati babu kaidoji, makarantar na zona ba kaidoji, ni zai tafi dadi
haka ne. Abokan tattaunawa ka suna ta zargin cewa ba dai a sa ido akan al'amarin makarantar gwamnati da shi kawo wannan tabarbarewa.
Well, kamar yadda Inuwa yake faɗi, ba gaskiya ba ne cewar babu lura sosai. Ai, akwai abin da ake kira school management committees a duka makarantu, sannan kuma akwai PTA wanda shine kungiyar malamai da iyaye don su dinga tabbatar da ganin cewar ilimin na inganta yanda ya kamata. Amma kaman a harkan ɗaya daga cikin matsalan da ake samu a makarantun gwamnati shine kamar yanda shi Malam Idris ya faɗi, wanda kuma zan yadda da shi, shine ainihin masu gudanar da harkokin mulki, wato shugabanni kenan, za ki ga yawanci ko da a gundumansu ne ko a ƙauyukansu za ki ga ƴaƴansu ba sa zuwa makarantun. So rashin kasancewar yaransu a wannan makarantun zai sa ba za su mai da hankali sosai wajen ganin cewar ai abin da ya kamata kuma lokacin da ya kamata ba. So ya kamata gwamnati ta mai da hankali duk lokacin da za a ɗiba tunda makarantar nata ne, ya kamata ta ɗauki mutanen da suka dace kuma ƙwararru. Amma kuma kamar yanda shi Malam Sha'abu ya faɗi, ko a hakan matsalan ɗaya ne kawai rashin lura da kuma tabbatar da cewa malaman su yi abin da ya kamata.
Ji ta bakin Dr. Sha'ibu Shehu Aliyu, mai kula da binciken ilimi daga Arewa House da ke Jami'ar Ahmadu Bello Zaria, wato ABU.
Suna Dr. Sha'ibu Shehu Aliyu, kuma ni ne nake kula da ainihin bangaren bincike na ilimi a nan jihar Arewa, Arewa House da ke Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
To ranka dade, akwai matsala da ake kara fuskanta wanda yake kara buɗa fage, shine bangaren da ake shi na gibin da ke tsakanin makarantun kuɗi da makarantun gwamnati. Ana ci gaba da samun bambanci tsakanin ɗaliban ta bangaren abin da ya shafi kula da su, shigan su, da kuma mai da hankali akan karatun. Wa kake ganin yake da ainihin haƙƙi akan lura da wannan abubuwan? Gwamnati ne ta yi sakaci da ainihin rawar da ya kamata taka wurin ganin cewa an samu fifiko daga bangaren ɗalibanta ba, bangaren ɗaliban masu zaman kansu ba.
To shi gaskiya wannan haƙƙi ne na gwamnati ta samu da ilimi ga dukkan al'ummanta tun daga matakin primary, secondary har zuwa jami'a. To amma da tafiya jama'a suka yawa, buƙatun suka yawa, gwamnati ba ta daukan ainihin dukkan wannan dawaniya ba na samar da wa'annan makarantu, ingantaccen makarantu da zai gama dukkan al'umma cikin wannan ƙasa gabaki daya. Amma me haƙƙi ne na gwamnati ta tabbatar ta sa ido ga makarantun gwamnati da makarantu masu zaman kansu, na ganin cewa duk abin da ya kamata a yi an yi su, an kuma samar da ingantaccen ilimi, an samar da yanayi mai kyau da azuzuwa da kayan aiki da kayan makaranta da sauransu, domin yaro su samu ainihin waje yanayi mai kyau da zai karatu yadda ya kamata. Amma me sai kance cewa na farko yawanci makarantu masu zaman kansu sun sa ido domin samar da dukkan abin da yanayi mai kyau. Dalili su wandan dama sun bude ne, na farko su ba da gudunmawa, na biyu kuma ikance hanya ce da za su samu wani hanyar yin sana'a. Ita ko gwamnati duk abin da take kashewa tana yi ne kawai domin ta ga cewa ta samar da ilimi, ba ta tunanin akwai wani abin da zai dawo ba. Ita dai burin gwamnati ta ga cewa ainihin jama'an kasan sun samu ilimi tun daga matakin farko har zuwa jami'a kyauta. To wannan abu shine ne ya kawo yanayi aka samu yanayi mai wahalan gaske ga gwamnati. Idan ki kalli azuzuwan gwamnati zaki samu a aji an samu ɗalibai guda 100 kuma fiye da haka, wanda a ka'ida na fannin koyarwa bai kamata a ce ɗalibai da kamar fannin primary kan ce ɗalibai guda 20 a cikin aji ba, wanda shine kaga malami zai iya ainihin lura da wannan aji ya bada ilimi ingantacce ya da dukkan tarbiyya da kuma abin da kamata a cikin wannan aji.
To kenan tsarin ma da gwamnati ta kawo na cewa ai ta ɗiban ɗaliban akwai mushkila kenan a cikin sa?
Wato ba mushkila bane, wani abu ne da kai nuben shiga, tunda ba kowa ne zai iya ki da halin da zai kai ɗan shi makarantun gwamnati ba, ai makarantun masu zaman kansu ba.
Ai dama an fi son ma akwai su makarantun gwamnati. Yanayi ne yasa ake kaiwa makarantun kuɗin, saboda kamar yanda na faɗa maka bambancin da ake ƙara samu tsakanin kuɗin kuɗi ɗin na gwamnati, saboda mai da hankali da iyaye da kuma masu zaman kansu ɗin suke akan nasu makarantun fiye da yanda gwamnati take mai da hankali akan makarantun da ta gina domin ya'yan talakawa.
Su makarantun masu zaman kansu mutumin ne da ya kasa haji a kasuwa, kuma ina neman me sai dole inganta shi, dole ka buƙata ka'idoji da dokoki da domin ya ga cewa yayi gogayya da waɗansu makarantu makamancin irin su. Ita ko gwamnati ba riba take nema ba. Su ko wannan riba riba. To su kuma tunda ba riba take nema ba. Sai jama'a gumumu mafi yawan jama'a sun fi zuwa makarantun gwamnati. Tunda mafi mutane kalilan ne suke iya daukan dawainan iyayen su kai su makarantun ba zaman kansu. Saboda yanayin kuɗin makaranta da yanayin kayayyakin da ake dole sai an saye su, wancan gwamnati ko ta samar da su tauta. A dalilin haka yawanci jama'a wanda suke ganin cewa makarantun gwamnati dalibai sun yawa ba yanayin koyarwa mai kyau, amma akwai malamai. Amma yawan dalibai yanzu alal misali ka ba malami dalibi yara guda 200 a jida ko 300 ko 400, ka tabbai wani yanayi ne yaro zai karatu yadda ya kamata. Kaga za a shigo a tashi aji ma wani bai ma san abin da akwai koyarwa a ciki ba. Amma makarantu masu zaman kansu su sukance suna da ka'ida. Mawacin gaske ka je ka samu makaranta mai zaman kansu ya zuba dalibai akalla sun hauru guda 20 ko 30 a cikin aji. Kaga akwai tsari mai kyau, akwai yanayi mai kyau. Wannan dalili yasa mutane wanda suke suna da ƙarfi suna da hali musamman ma'aikatan gwamnati da masu kuɗi da manyan 'yan siyasa suke ɗaukan yayan suke kaiwa makarantun ma zaman kansu. Sai aka bar gumumin mutane suna cikin makarantun gwamnati. To shi kuma gantun gwamnati idan an ce idan dambu ya yi wa baya jin mai.
Saboda wannan manne dai ba a kawo da yawa ba.
Ai in ka duba abubuwan da ke kan gwamnati alal misali na ba da ilimi. Ka ɗauka ki ɗauka ba tun daga firamare zuwa sakandare zuwa jami'a ai aikata ake yin su.
Ko?
Ƙwarai kuwa nawa ake biya? Ba a biyan komai a firamare, ba a biyan komai a sakandare. A cikin jami'o'i ko ake biya.
Amma yanzu iyaye sukan yi kukan cewa ba a cika cin jarraba a makarantun gwamnati ba. Bayan kuma gashi makarantun kuɗi yaran ka dama zai iya turanci, zai kuma yi suna, gashi lokacin da yake zuwa makarantan ko yanda yanayin ma shigar sa take yana ƙara ba yaran karsashi na cewa ya je makaranta din. Kuma a ƙarshe kuma zaka ga cewa shi yaran ya samu cin jarrabawar sa ta ƙarshe ta shiga jami'a. Bayan wannan zai gama makarantan kila kafin ma gama ma muradin makaranta ya fita daga cikin zuciyar shi ma ake samu wanda ake ce wasu drop out, wato wanda suka bar makaranta kafin su gama. An fi samun su a makarantun yaran da suka yi makarantun gwamnati. Me zaka ce akan wannan korafi da iyaye suke?
To gaskiya wannan korafin da iyaye suke akan cewa an fi jarabcin jaraba a makarantun mazaman kansu, eh haka ne. Amma sai mutane su kuma su yinga lura wannan in yanayi ake cin jarabawa. Duk mutumin da ya kance cewa ya bude makaranta mazaman kansa wajibi ne tabbatar yaran dalibansa sun ci jarabawa. Jarabawa wannan kuwa na zango-zangon karatu ne ko kuwa na ƙarki ne na fita makarantar. Domin idan bai ci jarabawa ba, ki tabbatar mafi yawa da sun iyaye za su shirya 'ya'yansu daga wannan makaranta. Abinda iyaye kullum suka kasa ganewa kenan. Amma yayin da suke jarabawa mutane sun kasa mai da hankali su lura a wane yanayi 'ya'yan suke cin jarabawa. Shin akan abu sun san darussan da suke ake koya musu ne ko kuwa akwai wata hanya ta mabuɗi da ake bi domin yara su makaranta domin tabbatar cewa an ci gaba samun ɗalibai a wannan makarantar. Yawanci ko makarantun gwamnati za ka ga cewa ɗalibai da suke cin makarantar nan suna ci ne akan ƙwazonsu, ba wai an samu wata hanya bace da za a bi da aka cancin cin wannan jarabawa. Mafi yawa akwai makarantun masu zaman kansu da su ake amfani ake magudin jarabawa. Domin me su idan ikan ce cewa yara bai ci jarabawa ba, ai kaga kasuwansu ta watse. Kaga dole kenan nan gaba ba wanda zai kawo wannan ba suke ci za a cire su ne kamar cin makaranta. Amma wajibi ne ga iyaye za ka tura ɗanka makaranta ka tabbatar ya shiga kamala mai kyau, kuma ya an tabbatar samu shi dukkan abin da ya kamata a samu da shi domin ga cewa yaron ya samu damar da zai karatu yadda ya kamata. Amma idan iyaye ba su ba da gudunmawa ba, ba abin da yake nauyi wajen ba da ilimi, kuma ba abin da yake kana so ka inganta al'umma, sai ka tabbatar mutane sun samu ingantaccen ilimi yadda ya kamata. Idan mutane ba su samu ingantaccen ilimi ba, shine za mu ci gaba da samun ainihin dukkan matsalolin da ke fuskantar a cikin rayuwarmu. Yaran su koma ƴan daba, su koma ƴan shan kwaya, su koma dukkan wani abin da bai kamata su kance suna yi ba, domin saboda rashin samun ingantaccen ilimi da kamata su samu. Amma wajibi ne da al'umma da iyaye da gwamnati su maida hankali kowa ya kasance ya taka rawar da ya kamata ya taka domin a ga cewa ƴaƴanmu sun samu ingantaccen ilimi yadda ya kamata.
To Hafiz, kaji bayanin Binta da Dr. Shaibu.
Gaskiya kuma ga
kuma da yake daga ƙarshe da yake cewa wajibi ne da iyaye da gwamnati haka din ne, amma dai kamar yadda Binta ta yi magana Hafiz, bayan da za a dauka tuwo a ba mutun gaya kuma ai tunanin wannan tuwon zai kosar da kai. Inda za a ce gwamnati za ta inganta makarantun, akwai kayan karatu, akwai kayan aiki na zamani, akwai waje ajujuwa da za a zauna ai karatu cikin lumana da kwanciyar hankali. Kamar yadda makarantun kuɗin su kai kana ganin cewa mutane za su kai yaran su makarantun kuɗi?
A gaskiya ba za su kai ba. To amma idan gwamnati ta zo ta inganta, ta gina aji, ta kawo kayan aiki, ko? Sannan su kuma iyaye su ma daga ɓangaren su ya kamata su yi wata hoɓɓasa, ya zama suna bibiyar abin da gwamnatin ta yi da kuma bibiyar 'ya'yansu me ake koya musu. To ta haka ina ganin za a samu
haka ne kam ina jin mako mai zuwa kam ya kamata mu dubiya akan wannan lamarin iyaye suna duba karatun ƴaƴan su wannan ma ka ba ya bada ma'ana sosai kam to jama'a a duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau sai abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin
Hafiz Adoba
Bale ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya wannan sai da aikin hannu za a koya wannan